masu sauraron mu barkanku da sake saduwa a shirin zamantakewa shirin da ke tattaunawa kan batutuwa da suka shafi al'umma domin samun zaman lafiya da ci gaban kasa sunana Zainab Babaji ni ce ke jan linzamin shirin A yau shirin zamantakewa ya tattauna ne kan matsaloli da tsofaffi ke fuskanta saboda rashin basu kulawa ta musamman a cikin al'umma.
Gata ya kasa har ga Allah bane da ƴaƴa masu rike ni. Babu Allah bai ban aihuwa ba. Kuma wannan jinya da ta shige ni to dai ƙarfi yanzu ya ƙare.
Wallahi da jiya da yau ban fitowa ba. Daki ma wuya gare shi.
Masana sun bayyana cewa tsufa na farawa ne daga shekaru 60. Yaƙe-yaƙe da annoba da ake fuskanta a ƙasashe daban-daban na duniya ya sanya tsofaffi cikin matsaloli da dama, kama daga rashin lafiya, rashin muhalli mai kyau, rashin samun kula daga al'umma da gwamnati, a lokuta da dama kuma ba sa samun waɗanda za su furta matsalolin da suke ciki. Na tarar da wani dattijo da ya haura shekaru 60 wanda yake bara ga kuma lalurar cuta ta kuturta tattare da shi.
Allah yana taimaka mana al'umma suna iya kokari.
To wani zai isa son tunda ka dan zama dattijo kusan shekarun ka nawa yanzu?
Yanzu dai ina ganin na bada 60 baya kuma ga laruri daban-daban a jikina. Wani ya gani zai ce lafiyayye ne. Ni na sa abin da nake tare da shi.
To al'umma nan suna taimako kuwa sosai?
Eh ba babu laifi.
Me yasa kake baran nan baka da ƴaƴa ne da za a ce sun aje ka su suna taimaka maka a gida?
Wa kin kaikayo mun inda yake kaikayo. Gata ya kasa. Allah shine gatan mu. Amma kaman da kika faɗa kaman ƴaƴa har ga Allah bane da ƴaƴa masu rike ni. Babu Allah bai ban aihuwa ba. Kuma wannan jinya da ta shige ni nazo ba yara nan a Bauchi. To dai ƙarfi yanzu ya ƙare. Ba zan iya gudu in kama ba. An kore ni sai dai in kwanta. To shine nake lallabawa albarka Annabi. Al'umma suna taimakawa.
A nan gwamnati tana taimaka musu kuwa?
Kamar a Bauchi da nake muna da kungiya na Leprosy. Gwamnatocin da suka shuɗe gaskiya sun samu a hamata, suna taimaka mana, suna ci da mu. Kamar ma bayan Isa yi guda, shi yana ci da mu wata uku bayan wata uku zai ci da mu. Duk local gamma 20 na Bauchi suna kula da nakasassu.
Yanzu idan aka ce gwamnatin nan za ta tattara ku a wuri ɗaya ta ajiye ku, ita take ciyar da ku, take biya muku bukata, kusan za ku amince haka?
To, akwai abin tunani. Gwamnatin sai ta yi faɗa ba cikawa ba, sai ta tara mu, ta ƙara naka samu biyan bukata bai samu ba. A bar mu yawa cikin al'umman Annabi, akwai na Allah masu tausayawa. Ka duba kamar gidan yari da gwamnatin take lura da su, su ma suna kuka. Abinci yana kasawa, kula baya yi a sosai. Gwamnati yanzu sai a hankali. Wani yana nan lafiyarsa kalau wallahi tallahi bai da abin da zai ci. Ya shiga barar. Mutane kuma mun gode musu, mun gode musu. Allah ya albarka.
Matsalar tsaro da Najeriya ta samu kanta a ciki da tsadar rayuwa a ƙasar. Ya sanya wannan dattijo yin ƙaura daga jiharsa ta Zamfara.
Ni Hamisu nake Zamfara. Abin da yasa nake bara saboda wannan lalura da ke gare ni da ta same ni lokacin da na kama ta yara na ba su ƙarfi ba. Sun ga dole ne in je in nemi abin da nace. To amma yanzu yara na sun yi ƙarfi ko wani mama ta buke gare shi.
To gashi nan kana da yara, me yasa yaranka basu ce bari mu ajiye ka a wuri daya mu dinga ciyar da kai, muna shayar da kai, muna biya maka duk abin da kake bukata ba?
To ƙarfin su bai kai haka ba, magana gaskiya. Dan yanzu a takaice nan wurin suna maye da ni saboda rashin zama lafiya. Ai farkon bayani kin ji abin da na gaya miki nace mu abin da ke damun matsalar rashin tsaro. Kuma duk abin da ya kawo wannan abu ga Najeriyan nan ma ba amma zan hore kawai ba. Sun hana noma wa'annan mutane, suna bi mutane gonaki suna kashewa. Kin san kaushe amfanin gona shi ne ake kawowa daga ƙauye a zo da shi birni mutane su amfana. To sun hana a nomo a kawo shi birni mutane su samu abinci. Shin ba dole matsala ta ci gaba? To amma koyo ko gobe idan Allah ya kawo zama lahiya, gwamnati ta kula da jama'a, ta tausaya musu, an ka samu tsaro komai zai warware. Amma idan ba tsaron nan hayo ba a samu sauki ba akan kashin mutane da ake an hana neman abinci, to gaskiya abun yana da matsalar wucewa. Sai dai abin da hali kawai za a ce.
Hajji Hadiza mai shekaru akalla 80 tace hatta ɗakin kwana ba ta da shi balle abinci dan haka take yawon bara da dan jikanta mai shekaru 8 dake taimaka mata.
Hajji Hadiza nake yau.
Ya kai sallah.
Lafiya kalau. Allah ƙara mana lafiya.
Amin amin. An samu abinci da wadata an ci kuwa?
A kai abinci ka bai wadata ba. Yau ba za mu tuwo tun jiya ba har yau.
Allah
sarki. Wallahi. Ayo ba girkawa kuma ba girka ba na saya ne
kenan ba samu garin tuwon bane ko kuma dai me ya faru
a ma fa bai da har ba tu tuka ba ni ka tuka nake a gida da sai ni da wannan yaron fa dama sai an dafa sai kai ya je ya sayo mini inci to inda ake girkin duk ba samu ba kai kawar wannan da ake kawa masallaci wallahi da jiya da yau ban ci tuwa ba
to baba baki da yara ne da zasu kula da ke su dafa miki tuwon
a ina daga ni dai wannan yaron na sai wadansu yan uwaye na kuma ban mu tare da su suna wata unguwa ni ma ina gidan daban shine
ba su zauna kun sun dauke ki sun ajiye ki a wurin saboda sai ta kula da ke ba
a'a akwai abin da ya sanya ɗakin ma wuya gare shi shine ya sanya ga duka marebu da ba marebu ba
wato rashin wadata ne yasa ba ku zauna wuri
ne na ɗakuna ba wadansu kannuwan na ba zan ce ba yara da suka zo sun yi wani kwana hudu suna waje suke kwana
to amma me kike bukata yanzu a ce na taimako ko da gwamnati ne in ta ji wannan hiran mu da ke me kike bukata taimaki
bukata abinci abinci da kudi da lafiya shi nake bukata saboda jikoki na yara na amma sai suke amma ga suke ni ma matsayi nake tun da kin gani ya wannan makarni yake tsohuwa ce kika gani ina ta yawo aikin son da matsuwa
Malama Tani Abu tace wasu yara da iyaye suka sadaukar da rayuwarsu wajen ba su tarbiyya da ilimi na rayuwar duniya ba su saka wa iyayensu da alkhairi
gaskiyan shine idan mun duba yanayin rayuwar yau zamu gane cewa yawancin yaran ba duka ba ba su kula da iyayensu yadda ya kamata bayan iyayen sun riga sun yi rayuwarsu suna girma da wayannan yaya din suna hana ma kansu jin dadi domin ƴaƴan su samu tarbiyya ta fannin ilimi da zaman rayuwa amma a kwana a tashi bayan yaran nan sun zama mutane sai ka gan cewa sun manta da iyayen nan wasu su tsufa suna kauye ba ƴaƴan ba za su waiwaya ma su ce bari mu je mu dubi sofin nan ba sai a kyale su suna nomad a cikin tsufan nan suna ciyar da kansu ƴaƴan kuma suna rayuwa a birane to abun a yadda yake yanzu gaskiya shine abun takeici ne
amma me yake janyo haka idan aka ce iyaye sun tarbiyyantar da ƴaƴa ya kamata a ce cikin wannan tarbiyya su gane cewa idan iyayensu sun tsufa ya kamata su ma su dauka me yasa yake samun wannan tsaiko
ina ganin son zuciya ne kawai da rashin kula rashin ganin iyaye da muhimmanci shike sa wannan amma bai kamata ya zamanto haka ba domin ko a littafi masu bi suna karban yaya suna karban koyarwa daga cikin majmu'unsu amma sai ka tarar ba sa amfani da koyarwar littafi mai sarki domin littafi ya ce idan mutum ya haifi yaya ya kamata idan mutumin nan ya tsufa yayan nan su ne su lura da shi amma sai mu taraba haka yake faruwa ba
menene haƙin yara akan iyayensu musamman ma idan iyayen nan sun tarbiyyantar da su sun girma kuma sun samu ayyukan yi amma sun watse ba sa kula da iyayensu menene haƙinsu
haƙin shine ya kamata dole ne in fact littafi ya ce idan iyaye sun tsufa haƙin yaya ne ko da me ya faru ko da ba a samu da yawa ba amma a dinga waiwayawa ana zuwa ana ganin sufin nan da an yashe su a kauye idan ba su yi haka ba albarkan ubangiji
a wasu kasa kasashen da suka ci gaba, hukumomi na gwamnati da masu zaman kansu na da tsari na kula da tsofaffi. Mr. Marcus Bonat, dan Najeriya mazaunin jihar California kasar Amurka, yace tsarin samarwa tsofaffi wurin da za a kula da su yana da muhimmanci wajen inganta rayuwarsu.
Al'adun su na nan abin da na lura na gani cewa in mutum ya tsufa yaran shi ko kuma yaranta sukan doke mutumin su kai gida wanda aka shirya musamman wanda ake lura da tsofaffi, amma yaran za su rinka biya. Akwai wata wanda na sani ta kai shekara 98 ta ce man ba ta da kowa yanzu, saboda ita tana da gida babu yaro wanda zai doke ta ya kai ta a wannan gidan nan wanda tsofa ana kai tsofaffi, ita tana zama a gidan ta ne. Akwai lokuta da dama wani lokaci za ta faɗi kullum tana asibiti saboda ba mai iya lura da ita.
Eh, kaman ba sa yi kaman yanda mu muke yi a nan Najeriya, ko da a ce ƴan uwa ne ko dangi dai za su zo su kula da mutum a ce ya kai wannan matsayi na tsufa.
A'a, ni ban gani ba. Kin ga wannan misali wanda na baki akan matan nan, na tabbata inda ce a gida ne, na tabbata ko da ba ta da yara makwabta za su lura da ita, amma nan ba haka ba ne. In dai dai gwamnati namu darasin wanda ya kamata mu Afrika mu koya, za mu samu irin wayannan gidajen nan wanda in kai baka da lokaci kula da dai abin iyayenka, to sai ka kai su nan kana biya ko kuma kina biya ana lura da dai tsofaffin.
Jama'a masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya zo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya nufe mu da kaiwa zan dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.